أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatawin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4155 ko kuma cikin adireshin email na fatawinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 2 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1442 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akamakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايان أموا ماسو كلموا لسولا لما أونا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيانا دكيو متن كوي وشيتنا نن أيوكا الخير لي كما تيقباتر على يوسا باب شكا كمريان دا Bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faduwa kasa banza. Yawaita aikata alkhairi shi zai sa dan adam ya samu abinda zai girba a rayuwarsa mai amfani, hakanan a ranar gobe kiyama ya samu girbar abu mai amfani. Allah yana cewa waf'alul khaira la'allakum tuflihun, ku aikata alkhairi domin ku rabauta. Duk yadda mutum zai aikata alkhairi ko mun kankantarsa, to Ubangiji subhanahu wataala ba zai tozarta wannan aikin nashi ba, sai ya ga ya girbe shi. Ba ma shi ba, hatta waɗanda suke tare da shi, ƴaƴansa da jikokinsa, sai sun girbi wannan alkhairi. Wannan wani abu ne wanda yake sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala, kuma Allah subhanahu wataala ya nuna wannan a wurare daban-daban a cikin littafin sa mai girma. Daga ciki akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Waɗanda suke jin tsoron in sun mutu sun za su bar ƴaƴa waɗanda suke masu rauni, kuma suke jin tsoron ko za a cutar da su, za a zalunce su, Allah ce to su ji su kiyaye dokokin Allah. Wato duk wani wanda yake tunanin bayansa, yake tunanin ƴaƴansa ko jikokinsa ko wasu waɗanda zai bari masu rauni, wanda yake tunanin idan baya nan watakila za su shiga wani hali na mawuyaci ko za a cutar da su bayansa, Allah ce to ga abin da za su yi su samu ƴaƴansu ma su girbi annan alkhairi na shi. Falyattaqullah, su ma su kiyaye dokokin Allah. Wale kulu kaulan sadida, kuma su faɗi magana wadda ta dace, wato su zanto masu gaskiya a cikin maganganunsu, masu kiyaye dokokin Allah a cikin ayyukansu. Idan suka yi haka, to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare su, kuma zai tsare zurriyarsu. Komai raunin ƴaƴan da za su bari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai jibinci lamarinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalin wannan a kissar Khadir al-Khadir da Annabi Musa alayhi salam. Lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya ga Khadir ya tayar da wata katanga, wata ganuwa ta wasu mutane waɗanda suka ki karbar bakuntarsu, suka ki taimaka musu da abinci, a lokacin kuma ya ga wata ganuwa ta tafi za ta fadi, ya tayar da ita ba tare da ya nemi a biya shi ba. Har shi Annabi Musa alayhi salam yake mamakin wani al'amari na shi al-Khadir alayhi salam, cewa ta yaya zai yi wa mutanen nan irin wannan aiki, bayan kuwa gashi sun nemi su ba su abinci, su ba su tariya irin ta baki, amma ba su yi musu ba. Dan menene ba zai ce su biya lada ba, in yaso su samu abin da za su yi guzuri da shi, su samu abin da za su sai abinci. to shine cikin ansoshin da Al-Khadir alayhi salam yake ba Musa alayhi salam da karshe cewa amal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dhālika ta'wīlu mā lam taṣṭiʿ 'alayhi sabra. Yace amma wannan katanga da na tayar ta wasu yara ne guda biyu marayu a cikin wannan gari, a ƙarƙashin wannan katanga wannan ganuwa kuma akwai taskarsu, kuma babansu ya kasance mutum ne na ƙwarai, wato mutum ne na ƙwarai lokacin da yake nan da rai. Ƙarƙashin kuma wannan ganuwa akwai taskar da take tasu ce Ubangijinsu subhanahu wata'ala ya nufi cewa su girma su isa munzalin ƙarfinsu lokacin su fito da wannan taskar tasu. Wannan kuma rahama ce daga Ubangijinka. Wa ma fa'altu an amri, kuma ban yi wannan daga ban kaina ba da raɗin kaina, ma'ana wahayi Allah subhanahu wata'ala ya mun cewa in yi haka. Dhalika ta'wilu ma lam tasṭi 'alayhi sabra, wanda ita ce fassarar abinda ka kasa haƙuri a kansa. A nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya tsare dukiyar waɗannan marayu guda biyu a cikin wannan gari, wanda mutanensa suka sifantu da rashin karamci da rashin taimakawa. Ga dukiya maɗuɗuwa mahaifinsu ya bar musu, amma tana ƙarƙashin wannan ganuwa. Da a ce wannan ganuwar ta je ƙasa ta faɗi, to dukiyar za ta bayyana, su kuwa waɗannan mutanen gari za su rubuta ciki a kanta. To amma saboda kasancewar mahaifin yaran nan marayu mutumin kirki ne a rayuwarsa, ya kyautata tsakaninsa da Allah, ya kyautata tsakaninsa da abokan zamansa, sai wannan kyautatawar ta amfane shi, ta amfane zurriyarsa. Kana abuhuma ṣāliḥan, Allah ce kuma mahaifinsu mutumin kirki ne, wanda a dalilin haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya so rahamarsa ga waɗannan marayu ya tsare musu dukiyarsu. Wanda yake nuna cewa idan mutum ya zanto mutumin kirki ne a rayuwarsa, to wannan kirkin nashi zai yi naso ba gare shi shi kadai ba, hatta ga zurriyarsa, hatta ga ƴaƴansa da jikokinsa. Shi kaga alheri danko ne, baya faduwa ƙasa banza. Matukar dai mutum zai kyautata a rayuwarsa, to zai ga amfanin kyautatawar. Kuma wani abu ne da dan adam shi karan kansa yake fahimtar haka, wato shi kansa dan adam Allah subhanahu wataala ya sanya masa wato jin cewa duk mutumin da ya kyautata, to shi ma zai ga sakamakon kyautatawa. Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan, wato babu wani abin da ya cancanci sakamako na kyautatawa sai kyautatawa, wato kyautatawa ita ce take biyo bayan kyautatawa. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna hatta ma waɗanda ba musulmi ba, yayin da ya zanto a rayuwarsu sun yi wani abu na kyautatawa, to ba a mantawa da wannan, suna da rai ko ba su da rai. Za mu ga lokacin da aka yi yaƙin Badar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama fursunoni na mutanen Makka Qurayshawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa law kana Adi ibn Hatim hayyan ثم كلمني في هؤلاء النتنة لا وهبتهم له. يكي تشوى دا عدي بن حاتم واني دا جاكين من ين قريشاوا واندا يكسن چي ليه دا جاكين واندا سكيز ايا سايين دكا اكا غان ورولي واندن a yarjejeniya da Qurayshawa suka yi a tsakaninsu lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka. Lokacin musulunci bai karfi ba, aka yi yarjejeniya akan cewa a daina sayarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa komai, a daina sayar nasu, a ki mu'amala da su. Aka ma fitar da su daga cikin garin Makka, suka koma can cikin duwar watsu. To shi yana daya daga cikin waɗanda suka tsaya, duk da cewa ba musulmi bane, amma yana cikin manyan dattawan Makka. Ya tsaya akan cewa waɗannan ƴan uwanmu ne, bai kamata mu bari har yunwa ta kashe su ba. Suna cikin wannan hali, wannan takaddar yarjejeniyar da aka rubuta, shi ya fara sa hannu ya yayyaga ta, ya kikkita ta. Daga nan musulmi suka samu kansu, wannan wahala ta su ta zo ƙarshe. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da wannan alherin ba, yake cewa da a ce yana nan da rai, bayan mun yi wannan yakin mun gwabza yaki na kama waɗannan fursunoni da zai ce in sake su zan sake su wanda yake nuna cewa shi alheri daga kowane ne yake ba amantawa da shi a bisa ɗabi'a ta dan adam kuma musulunci ya tabbatar da ita duk mutumin da zai kyautata maka to zaka so kai ma wata rana ka kyautata masa kuma komai dadewa ba zaka manta wannan ba yana daga cikin yabawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Rabi' ibn Abi al-As ɗaya daga cikin waɗanda suka auri ƴaƴansa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci kuma musulunci ya zo ƴarsa tana gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab tana ƙarƙashinsa shi bai musulunta ba a lokacin amma ga ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aurenta to lokacin da aka yi yaƙin Badar an kama shi cikin fursunonin waɗanda suka fito yaƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kama shi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ganin cewa ga ƴarsa ta aiko da abin wuyanta kan cewa gashi a tafan shi mijinta daga hannun musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to gashi nan in kun ga za ku karba ku saka mata mijinta in kuma za ku saka mata mijinta haka nan ba tare da kun karbi komai ba duk kuna da wannan damar sahabbai suka ce a'a za su sake shi Annabi ya ce to da sharadi Annabi ya masa sharadi kan cewa zai dawo masa da ƴarsa da take wajen sa tunda lokacin ƴar tana Makka sai ce Zainab ce zai zaka dawo min da ƴata gida tunda yanzu kai baka musulunta ba ita kuma musulma ce bai kamata ka ci gaba da zama da ita ba ya yi masa alkawarin cewa in ya koma shi zai kawo ta da kansa zai sallamo ta dawo gida haka kuwa aka yi bayan ya koma Makka bayan an sake shi ya koma Makka ya dawo da ita Zainab zuwa ga mahaifinta Ma'iki sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi yana magana sai yake cewa sai yake fadar wannan mutum baya daga baya musulunta kuma an mai da wannan aure nasu sai yake cewa amma wane ya faɗi sunan shi Rabi' ibn Abi al-As yake cewa ya faɗa min gaskiya kuma ya min alkawari ya cika min wato duk da a lokacin da ya yi wannan alkawari ya kuma cika ba musulmi bane amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai manta da wannan ba kuma ya ji daɗin wannan abu da aka yi masa wannan ɗabi'a ce da take tattare da kowane mutum cewa idan har aka kyautata masa to ba zai manta da wannan ba to haka Allah subhanahu wataala wanda shi yafi kowa adalci cikin lamarinsa duk wanda zai yi alkhairi to Allah subhanahu wataala ba zai bar alherin sai tafi a banza ba Allah subhanahu wataala zai saka masa a duniya kuma zai saka masa a lahira saboda haka mu kyautata wa rayuwarmu mu kyautata wa kanmu mu yi wa kanmu kyakkyawan tanadi ta hanyar aikata alkhairi domin ba zai taɓa faduwa ƙasa banza ba idan ba mu tsince shi yau ba za mu tsince shi gobe idan mu tsince shi gobe za mu tsince shi jibi idan mu ba mu tsince shi ba ƴaƴanmu da jikokinmu suna iya tsintar wannan alkhairi kuma wannan alkhairi za mu samu sakamakon shi ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ba zai tuzurta mana ayyukanmu ba Allah ya sa mu dace
to amin su amin madalla ya saka alkhairi tambayar mu ta farko yau ta zo daga wanda yake cewa tambayar sa ita ce wanda bai haddace alqur'ani ba shi malam zai iya yin limanci
ba sharadin limanci sai ka haddace alqur'ani ba yawancin limamai da suke sallah ai ba mahaddata bane abinda ake bukata ka zanto kana da alqur'ani gurgurdan abinda zaka inganta sallar ka da shi musamman karatun fatiha zama yana da kyau kuma ka haddace wani abu da ya sauƙaƙa na alqur'ani zaka karanta mutane a cikin sallah sannan kuma ya zanto ka san hukuncen sallar ka san abinda zai gyara sallah da abinda zai bata ta ka san abinda yake rukunai a sallah wanda ba za su yi a yi musu sujjada sahwi ba in aka rasa su dole sai dai a bi ta hanyar gyara ba ta hanyar sujjudi sahwi kadai ba da kuma waɗanda suke wajibai ne da waɗanda suke mustahabbai waɗanda ba lalle sai an yi sahwi ba ka san ina ake yin ba dai ina ake kabli wannan idan ka san wannan shikenan zaka zama liman shi limanci abinda ake shardantawa ga limami shine ingancin sallar sa idan shi a karan kansa sallar sa ta inganta to wannan yana nuna kenan ko ya jama wasu yayi musu sallah ita ma sallar ta inganta man sahat salatuhu sahat imamatuhu saboda haka wannan shine bukata amma ba wai dole sai an haddace alqur'ani ba
to sai wannan yake cewa malam mutum ne yake bada taki a farkon damuna, idan damuna ta wuce a biya shi kudin sa, amma yana kara naira 500 ko 1000 akan kowane buhu. Shine ke tambayar ya matsayin wannan bashin a musulunci.
Babu ko ba idan ya zanto ba wai raba kafa yake yi ba, cewa in zaka saya yanzu ka biya zan baka shi a 2500, kuma sai ka bari sai bayan abin nan damana sannan zaka biya ni zaka bani 6000. To wanda baya halatta ya ce ni ki biyu akan abu daya. Ya zanto a bashin yake bayarwa, kuma hakan ake saya la iyaka ne kawai, yana sai da shi 6000 maimakon 2500, wannan babu komai ya halatta.
To wannan take cewa mallan tana sayar da hijabai ne na mata, take cewa dansu mutanen idan sun zo za su saya ba su da wato ba su samu kalar da suke so ba, sai su bata kudin su ce ta kawo musu kalar da suke so idan ta koma kasuwa. To ta ce ta kan nuna musu kuma ta karbi kudin nasu su rike, ba ta son ta karbi kudin nasu ta rike har sai dai idan ta kawo, sannan sai su zo su saya. Amma sai wasu ce idan suka tafi da kudin za su iya kashewa, dan haka ta karba. To shi da take cewa mallan ya matsayin wannan karbar kudin nasu da take kafin ta kawo musu waɗannan hijaban.
Dama abin da ba a so shine mutum ya saya ya yi cinikin abu ya sayar alhalin bai mallaki abin ba, bai zama nashi ba, ba yi da asararsa. To wanda ba halatta mutum ya sayar da abin da bai mallaka ba. Amma idan wannan kudi da suka bashi ba wani ciniki ba ne, wataƙila sun ba ta ne akan ta rike, kuma ita za ta je ta siyo da kudinta ne, sannan kuma in ta zo ta sayar musu da abin da take ganin za ta sayar musu babu komai. Amma za ta karɓi kudinsu wanda shi ne kuma za ta je ta sayi kayayyakin, kuma ta zo ta ce ta ci riba a cikin kudinsu, wannan baya halatta. Ka ci riba da kudin wani, shi da kudi kai kuma da riba, wannan baya halatta. Amma idan ta karba ta ajiye sai da ta je ta siyo kayan ya zama nata, sannan kuma ta zo ta sayar musu, wannan kudi ta karba kamar a matsayin ajiya ta karba a wajensu, wannan babu komai. Ko ta karba a matsayin rance, sun yadda ta ba su karba su ta ba su a matsayin rance, wannan duk babu komai idan ta sayar musu daga baya da abin da take ganin za ta sayar.
To sunan take cewa mallan mace ce take yawan fitar da ruwa daga jikinta na ciwo, ta kasance a duk lokacin da za ta yi sallah takan shiga ban daki ta yi tsarki ta wanke wurin da ya taba a jikinta idan tana gida. Ta ce idan ta yi tafiya zuwa wani garin kuma ko wani wuri sai sallah ta riske ta a wurin, kuma ba ta da makiwayin da za ta je ta wanke wannan ruwan, kuma idan ta jinkirta sallar zuwa wani lokacin da za ta koma gida to sallar lokacin ta zai iya fita. Shin take tambayar mallan ya za ta yi irin wannan lokaci, za ta yi sallah a hakan ne ko kuwa za ta jinkirta sallar ne har sai ta dawo?
Wannan ruwa bisa magana mafi karfi ta malamai ba najasa bace da za ta bata mata alwala ko kuma za ta zama ta hana ta sallah sai ta yi tsarki. Ba fitsari ba ne, ba ko maziyi ba ne wanda ya fita saboda sha'awa, wani abu ne na larura. Wani lokaci mata a bisa ga ɗabi'a haka nan gabansu ma yakan jiki ko da babu wani dalili, babu wani infection ko wani abu. To wannan bisa magana mafi rinjaye ba ya zama larura, ba ya zama najasa. Don haka ko da da shi a jikin mace ko a jikin kayansa za ta iya sallah, ba fitsari ba ne, ba maziyi ba ne, ba zai hana ta ibada ba. Saboda haka ko da a gida take ko ba a gida take ba, wannan ruwa da yake fita daga cikinta ba zai hana mata ibada ba.
Da su ne ke cewa mallan akwai masallaci a jikin gidansu, to yana daukar tabarin masallacin ya kwana kai bayan an yi sallar isha'i sai kuma gari ya waye sai ya maida wannan tabarma. Shi ne ke tambayar mallan shin yana da laifi?
Idan ya zanto su waɗanda suke kula da masallacin sun san da haka kuma sun masa izini saboda watakila buƙatar da yake da ita ko ba shi yadda zai yi, shi kenan babu komai. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke kwana a cikin masallaci ko suna amfanuwa da abin da suka samu a cikin masallacin, ba a taɓa jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su ba. Amma idan ya zanto haka kawai saboda san banza ya ga cewa shi ba zai fitar da kuɗi ya saya ba, zai riga ɗauko ta masallaci yana kwana a kai kuma inda za ta lalace sai dai mutane su kuma sayan wata, wannan bai dace ba. In rashi ne ya sa shi haka, kuma sannan da izinin waɗanda suke kula da masallacin suka ba shi wannan damar, babu komai dan ya kwana a kai. Amma in ya zanto kawai haka shi ne saboda son zuciyarsa, bai iya siyowa ya kawo masallaci taimako ba, amma zai iya daukan ta masallaci wanda har inda za ta lalace sai dai dauki wata kuma a je a soya kuma kawo a aji, wannan baya dacewa. Na'am.
To ne yake cewa mallam yana zaune ne a garin Edinburgh dake kasar Scotland, yace sukan hada sallar magriba da isha a wani lokacin yanayi na soma, yake cewa domin a lokacin isha'i ba ta shiga har alfajir yake, to shi da yake ta mai mallam shin hada sallar ta su da suke yayi.
To ina fahimta yana nufin cewa lokacin yana magribar, magariba tana abin da tabbata da faduwar rana, isha'i kuma tana samuwa, tana farawa daga bacewar shafaki, wannan jajajajen da ake gani na bayan magariba, da zarar ya bace to shikenan isha'i ta shigo. Zaka ga tazara da take tsakanin sallar magariba da isha'i duru ba ta wuce awa daya, minti 45 zuwa awa daya, saboda ka in har yana nufin wannan shafakin baya bacewa, baya bacewa haka yake zama, da yake ban sanya yanayin gurin yake ba, yana nufin shafakin baya bacewa har wannan lokaci, to shikenan sai su kaddara lokacin da mafi kusa guri, gari mafi kusa da su, wato gari mafi kusa da Scotland din, garin da suke a karfe nawa ne suke sallar isha'i, shikenan sai su ma su yi a daidai lokacin. Ana da wasu garuruwa musamman cikin kasashen Scandinavian countries din nan, suna da wasu yanayi kamar Norway haka, sukan zauna wasu watanni a share wata uku rana ce, wata uku dare ne, kuma wata shida, akwai kasashen da zai wata shida, to rabin shekara duk a cikin yanayi guda, duk a dare ake ko kuma duk a rana ake, to kaga irin wannan sallolin su da za su musulmi da suke nan sai dai su rika kaddarawa da kasashe mafi kusanci da su, akwai kasashen da suke kusanci da su wanda su ba sa cikin irin wannan yanayin, to sai su ga karfe nawa suke yin azhar, karfe nawa suke la'asar, karfe nawa suke magruba, su ba sai su rika kwatantawa da haka, da zarar suka duba agogo lokacin da wannan kasar da take kusa da su sun yi sallar magriba, to su ma sai su yi sallar magriba, suka duba agogo suka ga cewa sun yi sallar isha'i sai su yi sallar isha'i, to su ma nan haka ya kamata su yi maimakon su rika hadi sallolin sai su rika kaddarawa, da musamman a ce sun iya samun lokacin sallar magriba, kaga bisa ga al'ada shafaki ba wuce awa daya, sai su bari sai bayan awa daya sai su yi sallar, sai su sallar isha'i maimakon su rika hadi sallolin hakanan ba tare da wani babban uzuri ba.
To sai sakon Abdullahi Abubakar daga Katsina shi kuma yake cewa addu'o'in da suka zo a cikin tahiyya shin yace za a iya yin su a tahiyyar sallar nafila, kuma a wace tahiyyar ake yin su?
To duk abinda aka ce kai addu'a a cikin tahiyya zaka iya yi ko da nafila ne, amma kamar a sallar farilla ana yin su ne a tahiyyar karshe, ita tahiyyar farko ba ta da tsawo, sallar mai tahiyya guda biyu, wato salloli masu tahiyya biyu ba mai tahiyya ɗaya ba, sallar azhar, la'asar, magriba, isha'i, duka waɗannan salloli abin a tahiyya ta ƙarshe, a nan ne za ka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma a nan ne za ka yi addu'o'i waɗanda duk suka sawwaka ka yi su a daidai lokacin. Amma a tahiyyar farko, ta wannan tahiyyar farko ba a tsawaita ta, tabbata hadisin Abdullahi dan Mas'ud da Abu Dawud ya rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a tahiyyar farko kamar yana zaune ne, kamar ya zauna akan dutse mai zafi, mana baya dadewa ga mutum zai zau dutse mai zafi ya zauna, Allah zai ya tashi. To haka nan hadisi ya zo a cikin sunan Sahih Ibn Khuzaima cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kare tahiyyarsa ta farko daga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, to daga nan sai ya tashi ya kawo rak'o'in da suka yi saura, amma kamar sallar asuba ita da man tahiyya guda ɗaya ce, saboda haka anan mutum zai salati zai kuma yi addu'o'in da yake da bukata. To a sallar nafila daman rak'o'i biyu ayi sallama shine galibi abin da ake yi, ko kuma rak'o'i hudu babu zama, to kaga duk sanda ka zo tahiyya zaka yi sallama, zaka yi addu'o'i gurgurdan yadda bukatarka take. Na'am.
To say wanda yake cewa mallam yana son bayani game da ingantaccen tafsirin wannan ayata walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yake cewa domin yaji wasu suna cewar ana fassara ayar ba daidai ba tun daga sha kwanakin nan da kristoci da musulman duniya sun hada kan wajen nemawa falastinawa haƙinsu.
Shi wanda ya ce ana fassara ba daidai ba, ya kamata da a ce ga shi fassara da ya mata, domin dai abinda ayar take faɗa da lafazin ta sarihi ƙwaro-ƙwaro ba tare da an juya ta ba, cewa take walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi addininsu. Wannan shi ne abinda ayar ƙarara ta faɗa, kuma shi ne abinda duk malaman tafsirin duniya a iya sani na abinda suka faɗa kenan a cikin tafsiransu, ba ta buƙatar ba wannan sai an yi wata fassara mai kwane-kwane. Lafazinta walan lan tana nuna ta'bid, tana ce lan ana nuna har abada, kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani, ba za ka taɓa ganina ba, so yana nuna at-ta'bid wato har abada. Sauraka Allah subhanahu wa ta'ala a nan yana faɗar cewa da yahudu da nasara ba su taɓa yarda da kai kana riƙe da addininka ba, kana bin addininka sau da ƙafa, kana hidimtawa addininka, kana kira zuwa ga addininka, sai in za ka bar naka ka bi nasu, to lokacin ne za su yarda da kai. Da kuma wannan shi ne zahirin abinda musulmi suka yi ta gani a baya, kuma har yanzu shi ake gani, cewa in ka ga waɗannan mutane suna haba-haba da kai, to ɗayan biyu ko dai su yi haba-haba da kai saboda wata maslaha ta duniya ta siyasa wanda tana da ɗan lokaci ne, idan siyasar ta kau ko ta canza ko maslahar ta canza za su watsar da kai, daman ba wai kai ɗin ne suke buƙata ba, a wata siyasa suke so su cimma ta ƙarƙashinka, za ka za su iya karɓar ka ta wani ɗan lokaci, amma kuma idan siyasar ta zo ta canza amfanuwar da suke da kai ya zo zama babu, za su watsar da kai. To kaga wannan ba yarda ba ce, duk mutumin da ka yarda da shi to ba ka tunanin maslahar ka kai, za ka yi tunanin yadda za ka ma taimake shi ne in ya shiga wata matsala, ko kuma ya zanto ka saki addinin ka gaba ɗaya, ka dawo ka riƙi nasu, wataƙila ma kana sukan naka, wataƙila kana yaƙar naka addinin, to a lokacin su kuma za su rungume ka, dan nan ma maslahar su ce, saboda daman za mu ce ta tadda mu je mu abinda su ma suke yaƙa kenan, kuma suka samu kai ma ka ba su haɗin kai da kai ake wannan yaƙin, to nan ma za su karɓe ka su yarda da kai. Wannan shi ne abinda ayar ta faɗa, kuma shi ne abinda duniyar take nuna tun daga lokacin da Allah yake saukar da ayar har zuwa yau, abinda yake nuna kenan. A rikicin Falastinu da Isra'ila an sani wani tsohon rikici ne wanda ya samo asali a kan mallakar ƙasa, waye yake da haƙƙin guri kaza a cikin yankin Falastin ko yankin Sham, daga iyaka kaza iyaka, duk lokacin da aka zo aka tsugunar da Yahudawa a cikin wannan ƙasa, ya zanto har aka yi yaƙi 1948 suka sake mamaye wasu yankuna na Larabawa, aka zo aka sake yin yaƙi 1967 nan ma suka sake ciwo wasu yankuna na Larabawa, wanda shi ne daga ciki har da yankin da yankunan da yanzu ake ta rigingimu a kansu, da wasu yanki a cikin Syria, da wasu yanki a Masar wanda ake ta rikici a kan wannan. To a lokacin duk ƙasashen duniya sun ce Isra'ila ba ki da gaskiya, wannan yanki dole ki janye ki barwa masu gari garinsu, ka manta a nan yankin Falastina akwai musulmi, akwai wanda ba musulmi ba, akwai kiristoci, saboda haka da kiristocin da musulmin kuma duk sun haɗu duk suna yaƙar Isra'ila saboda yancin ƙasarsu, sau haka rikici ne wanda asalinsa shi ne wannan raba ƙasa ɗin ne, ba magana ce ta cewa mutanen Falastina sun riƙe addininsa kankan ba, kuma Yahuda da Nasara suna son su, ba wanda ya taɓa fahimtar abin a haka, suna goyon bayan na siyasa wanda shi ma rabi da rabi ne. Yanzu Isra'ila wajen shekara 70 tana riƙe da yankin Falastinawan, kuma ana ta rikici bata ba su yankinsu ba, kuma duk duniyar an ƙi mata komai, a faɗi wacce ƙasa ce ta samu wannan gata a duniya, wanda ƙasashe masu ƙarfi na duniya suka zira mata ido, take cin karanta ba babbaka kullun cikin kwace gonaki da gidaje na Falasina take tana ginawa Yahudawa yan kama guri zauna yan kaka gida tana gina musu matsuguni tana zuwa ta sa su a wajen ta sa gadi da karnuka da sojoji suna gadin su dole ba Falasina yazo gitta ta gurin ana iya harbe shi ma har lahira ko bai rasa ransa amma duk duniya an zira ido ba wani wanda ya damu da wannan abun sai dai da fatar baki idan aka je majalisar dinkin duniya akwai kasashen da za su yi bito akan dukkan wani kuduri da za a dauka na tirsasawa Isra'ila ko ayi ma Allah wadai da abin da ta yi to kaga ashe har yanzu suna da tana cikin gata ba wani jin akwai wata kasa da za ta yi wannan a duniya za a sa mata ido Afirka ta kudu lokacin da ta rike mulkin wariya duk duniya hada baki aka yanke hulɗa da ita aka shiga tsanatta har sai da ta sakarwa baƙaƙen fata damar da ta hana musu suka zama su ma 'yan ƙasa cikakku suke iya tsayawa zaɓe su ci zaɓe a basu amma Falasɗina ga shi har zuwa yanzu duk da cewa rikici ne da yake na ƙasa ne ba rikici ne na addini zan tsalla tun da farko ba so kaga ba magana ce ta yanzu ga wasu sun rike addinin su musulmi ne sun rike addinin su Yahudu sun yarda da su ko Nasara sun yarda da su so wanda kaga yana wata gurguwar fahimta irin wannan to bai ma san me yake gudana a yankin ba ko bai san wani rikici yake ba saboda ka har yanzu din su musulmin da suke gurin ba wani yarda da aka yi da su in da ai yarda da su ba za a bari a ta kashe su haka ba gaira ba dalili ba mutum ya zo har gidanka ya kwashe maka dukiyar da ka aje a gidanka ya kama ƴaƴanka ya harba wasu ya kama matanka ya kakkarye wasu ya kame wasu dakuna daga gidajenka ya kira wasu daga waje ya ba su dakunan kuma a ce kai in ka yi kokarin retaliation ka yi kokarin turjiya a ce kai ka zama din ta'adda ba inda aka taba haka sai a wannan yanki duk duniya an yarda da waɗanda suke turjiya a wajen karɓar yancin su hatta kasashen da yanzu ake ganin su ne manyan kasashe irin America wani irin yaki ne bata yi da turawan mulkin mallaka na Ingila ba wajen su karɓi yancin su waɗanda suka yaki turawan mulkin mallaka a wancan lokacin dan America ta samu yancin ta su ne yanzu manya gwaraza su ne abinda ake bukukuwan su ne ake bugawa a jikin abinan kudade ana alfahari da su irin su George Washington ba komai yasa ba saboda Google Maps da suke wajen kwatar yancin Amerikawa a wancan lokacin to haka kowace kasa wanda suka yi Google Maps kwatan yanci ko ta ruwan sanyi ko ta ruwan zafi su ne ake daukan su manya a kasar ko mu nan Najeriya manya waɗanda muke ji da su su ne irin su Tafawa Balewa irin su Sardauna irin su abin nan a Wolowo irin su Zeke waɗanda suka tsaya aka yi ta gwagwarmaya da su har aka kwaci yancin kasar to haka tarihi ya nuna to su Falasɗina su ne abin su ya zama daban yanzu ta kaɗai ce kasar da ta rage tana mallakar wata ƙasa tana musu mulkin mallaka har zuwa yau ba a hana kawo ƙarshen ta ba to kaga ba wai dan ba za a iya ba Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya bugawa ya sanya wa Yahudawa kaskanci duk inda suke ba za su iya rayuwa ba illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas ko dai suna tare da Allah ya ba su rinjaye ko kuma mutane sun zama wasu mutane tare da su kamar yanzu suna kuma ba su kariya amma su a karan kansu ba su iya tsayuwa ba saboda ka wanda zai ce wai ko ba daidai ake fassara ai ba san shi ya ake iya fassara ta ba da fassara da ta saba wa nas zahirin nasin ta da kuma abinda malamai suke faɗa
to maskalanmu kuna tare da shirin fatuwar mani daga nan gidan talabijin na rahma akan turan dan adam na Najeriya wato Nicom Sat ko muna tare da shi malamin mu ne a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalewo babban malami a tsagen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku zamu dora a cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu Tubaka muda dawa ta cikin shirin namu na fatuwayin rahma inda muke tare da shi malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mai Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kano Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatin talabijin ɗinku to malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa shine yayi gida a unguwar da babu masallaci amma kuma yana jiyo kiran sallah daga nesa to dan haka yake yin sallah amma da kai yana yin sallar sa a gida shi yake tambayar malam menene hukuncin sallar ta sallar da cewa yana yin ta akan lokaci
yayin da har yana jiyo kiran sallah zai iya zuwa zai ba wani abu bane na larura da ba zai bar shi ya je ba haka kawai nisan ban san irin nisa yake nufi ba nisa ne wanda zai iya zuwa a kafa ba zai iya zuwa a kafa ba tare da wahalar da kai ba zai je masallaci amma in ya zanto nisan da sai ya hau abin hawa misali ba haka ba to zai sha wahala wannan an dauke masa wannan koda ya jo kiran sallar ta lasfika watakila tafiyar lasfika ce tana da nisa amma inda har zai iya zuwa a kafa ya je ya dawo wannan ba daidai bane sallar a gida in sai dai ga kowata larura kuma wacce take ta daban watakila ko akwai wani ciwo a jikinsa da tafiyar za ta yi masa wahala wannan duk za a yi masa uzuri
to ne ke ce malam tambayar sai ta ce liman ya ce sami Allahu liman hamida shin mamu zai iya hada duka biyun shi ma ya fada ma'ana ya fadi sami Allahu liman hamida da kuma rabbana lakal hamd
eh wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai kuma ra'ayin yana da karfi kwarai da gaske shine ra'ayin Imam Shafi'i da sahabbin nan almajiransa cewa mutum zai hada biyun ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kamar yadda shi ma liman zai hada duka biyun saboda dukkaninsu suna karkashin fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana hada duka biyun saboda haka mutum ya hada duka biyun yafi wato cika ta fuskar sunna saboda ya takaita akan guda daya kamar yadda yake a wasu mazhabobi kamar malikiya
kone ke ce malam shine tara ana yin sallar jami amma kuma ya tarar da raka'ar karshe so da ka sai ya tsaya ya jira sai da suka yi sallama sai suka tada wani sabon jami'i shine ke tambayar menene ingancin haka
wannan kuskure ne abinda ake bukata ga mutumin da yazo samu ana sallar jami'i ya shiga tare da liman a kowane yanayi ya same shi a ciki ya same shi a tsaye a ruku'u a sujjada a zaman tahiyya duk yanayin da ka same shi a ciki sai ka shiga tare da shi wannan shine ma'anar fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ma adraktum fasallu abinda duk kuka riska ku sallace shi saboda haka ma dinnan ta kunshi duk wani bangare na sallah da ka riska sawa'un ka riski a cikakkiyar raka'a ko kasa da raka'a ɗaya ko ma sujjada karshe to ko ba tahiyya ta karshe ka riska duk tana karkashin ma adraktum to Annabi ya ce fasallu ku sallace shi wannan ita ce sunna sannan ma fata kun fa'atimu abinda ya kubuce muku kuma sai ku cika shi so in mutun yazo ya samu ana sallah ya tsaya sai da aka gama sannan ya tashi ko ya nemi wani suka tada tasu wannan ya sabawa wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam ma adraktu fasallu saboda ka ba daidai yayi ba ko ba daidai suka yi ba sallar su tayi da suka yi ta amma dai kuma a wancan bangare sun sabawa sunna
to sai sakon Iliyasu Hassan Sarina shi kuma yake cewa yayi ya manta cewa yayi sallar magariba sai lokacin isha'i yayi ya tayar da magaribar bayan yayi raka'a biyu kuma sai tana cewa ai yayi sallar magariba din sai kawai ya karasa raka'a biyu ta zama isha'i to shine ke tambayar ya matsayin wannan sallar tashi
sallar su bata yi ba dole sai ya saki wata sallar ya ka shiga sallah da niyyar magariba kuma lokaci guda ka rikide ta kuma koma isha'i ita wannan magaribar da ya shiga sallata asali da ba ita babu ita saboda ya riga ya sallace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a sallar farilla sau biyu a rana daya wato kai azhar farilla ka saki yin azhar farilla ba a yin haka ba al'asr farilla a saki al'asr farilla ko magariba farilla a saki magariba farilla idan har ta daya farilla ta sai aka yi ta to ta biyu in aka shige ta da sunan farilla ba ta yi ba saboda ka wannan ta biyun babu ita kuma yazo daga baya ce ta rikide ta koma isha'i babu ta koma isha'i so ba zai yiwu ba tsakiyar sallah ka ce ka canza niyyar ta daga farilla abin nan daga sallar azhar ta koma al'asar ko daga al'asar abin nan magriba ta koma isha'i wannan ba a yin haka ko daga nafila ta koma farilla wannan ma duk ba a yin haka saboda haka lokacin da ka gane ai ka riga kai sallah to lokacin shikenan sai ka datse wannan sallah ka tsaya nan sannan ka sako abin nan iqama ka shiga sallar sallar isha'i daga farko
to sai wannan take tambayar cewa mallan da Allah menene hukuncin zuwa aiki a wani gida a musulunci shin hakan ya halatta
ban gane zuwa aiki a wani gida ba ka je wani gida kai aiki ko kome
eh kamar mace suke zuwa aiki na taimako a gida
eh babu laifi dan kai mai wasu aiki ba aiki mutum ya je yayi wani aiki gidansa mai laifi a ciki matukar dai aikin da zaka yi ba aiki ne saban Allah ba in matar aure ce kuma ba za ta na farko za ta yi da izinin mijinta ba za kuma su shiga haƙƙin mijinta ba wannan babu komai dan ta je ta yi ma wasu aiki sun taimaka mata ko da abinci ko da kuɗi ko da sutura wannan babu komai abin da dai kawai za a kiyaye shine kar ta zanto ta yi ba da izinin mijinta ba ko kuma ainihin ta tozarta haƙƙin mijinta wajen ita neman wani abu na duniya ko kuma sa ta aikin da yake saban Allah ne tace za ta yi wannan duk bai halatta ba
to sai wannan Sheikh Mega Chama ya funsu ne ya haɗu da lalura ta mantuwa kuma likitoci sun ce ba lalle ya warke ba shine ke tambayar wajen azumin samalan za a ciyar ne ko kuwa babu azumi a kansa
wanda ya rasa kwakwalwarsa ya rasa bai iya tuna komai bai ba abin da yake zama a kwakwalwarsa da ya kai matsayin za ka ce ma ya rasa hankalinsa tunda mutumin da ba abin da yake rikewa ma zai fara sallah ma zai manta sallah yake ko ya yi magana ko ya tafi ya ban ma abin da yake yi wannan ba shikenan sallah ta faɗi da kansa duk ma aikin ayyuka na ibada duka sun faɗi da kansa babu sallah a kansa babu azumi a kansa saboda ka ba maganar cewa ko a ga abin nan dinsa ko a ce a biya masa azumi idan ya zanto bai samu yayi azumi ba dan bai azumin bai zama wajibi a kansa ba saboda yana da cikin sharadin at-taklif kallafa mutum yin ibada shine ya zama yana da hankali shine al-aql da zara aka rasa hankali shikenan an rasa sharadin shi wannan taklifi wato na kallafa mutum yin aikin ibada ya sauka da kansa saboda ka babu wani abu a kansa babu wani abu da za ku rama masa
so sai wani ke cewa mallan yana neman ko kuma ingancin maimaita Allahumma arini ajaiba kudratika fi taysirihi wajen neman bukata daga Anas Abu Malik Abuja
to ita addu'a tace abinda ka faɗa abinda kake so a gurin Allah ka faɗa shi da Larabci ka faɗe shi da Hausa ka faɗe shi da Turanci duk yaren da kake ji ba dai a sallah ba to kowane yare ma zaka iya faɗa kai addu'a sai Allah ka taimaka mu bisa kaza Allah ka nuna mu ikon ka akan kaza wanda duk zaka faɗa amma kakka kudirce cewa wani lafazi da zaka kirkiro ko a kirkiro maka cewa a sanadiyar wannan lafazin za a karba addu'arka kamar misali yanzu wannan da yake faɗa cewa kai ta maimaita wannan Allahumma arini ajaiba qudratika fi taysir amri ko wani abu irin wannan ka dauka cewa faɗar wannan lafazin da wannan sigar shi zai sa ubangiji ya maka abin da yake niyyar maka wannan ba daidai bane matukar abu ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ba na addu'a abin da yake gaibu ne ba za ka san cewa wannan lafazin ya fi tasiri akan wannan lafazin ba in ba abin da ya fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shine muka yadda ya fi tasiri abin da ya zo alqur'ani ko ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi kowane tasiri amma wanda zamu yi da kanmu muna daukar shi kamar kowace addu'a ce Allah subhanahu wataala yana iya biya mana bukatun mu ta haka kuma za iya rashin karbar addu'ar mu ba wai dan lafazin ba ko wato shi wannan lafazin ba saboda ka in kana kudirce cewa shi wannan lafazin da kanza kake faɗa yana da wani tasiri na musamman wajen a karbi addu'ar ka biya maka bukatun ka to wannan kai kuskure ko bai dace ka ci gaba da wannan ba amma in ka dauka cewa kamar kowace irin addu'a ce kake yi roko ne kake Allah ka nuna min ikon ka akan abu kaza kana iya kuma canza lafazi gobe ka faɗi wani abun ba wannan ba Allah ka biya min bukatata Allah kai mun abin da na roka ka iya fadar haka wannan shikenan babu wani abu a ciki
sai wannan shi kuma yake cewa mallan yana da gida na sayarwa to ya gaya wa dillali yadda za a sayar da gidan sai suka ce za su kara farashin akan wannan kudin da ya fada kuma suna so ya sa hannu akan takardar shedar ta sayar da wannan gidan sai su su zama kudin da suka kara akai to shine ke tambayar ko wannan cinikin ya halatta a shari'a domin shi wanda ya siya shi yana ganin haka mai wurin ya saida masa
ka'ida shi dillanci halal ne a mai kaya ya ce mai dillali ina da abu kaza ka nemo mun mai saya ko mai saya ya ce ina buƙatar kaza ka nemo mun wanda zai sayar ya halatta ya nemo a biya shi abinda aka yi niyya ko aka yi jinga da shi wanda ya halatta shine dilala ko samsara da larabci kuma ya halatta mai kaya ya dauki kaya ba wani dillali mai talla ya ce ga kaya na ga farashin da nayi wa kaya na kai kuma ka je duk abinda ka kara akai ka samu ya halatta ko kuma ka kayyade masa abinda zai kara kai kuma je ka sayar a kaza to wanda ya halatta ya je ya kara kamar yadda ka ce masa duk abinda ya samu ko kuma a'a bisa bin wani abu da ka kayyade masa kuma ka ce gashi miliyan 1 ne yake a guri na kai ka sai ka sayar miliyan 1,200 to bai halatta ya je sai da 200,000 ba idan ka bashi farashin da kake gani shine kawai kai yaje masa kayan ka ne bai kamata yayi yayi tasarrufi cikin su ba da izininka ba ko sabani izininka amma in ka bashi abu da kace ni ga wannan abu miliyan 1 ne kai kuma je ka dora duk abin da ka ga ya dace sai je ya samu wani zai sai shi miliyan 2 ya halatta ya sayar masa miliyan 2 kai baka miliyan 1 shi ya rike miliyan 1 kaga kun zama daidai wa daida ko ba shi ya dara ka tunda kai ribar ka a ciki wata kila bata kai haka ba amma in ka masa iyaka to shikenan iyakan ba zai wuce ba in kuma cewa kai gashi miliyan 1 nake so a sayar in ka sayar ni kuma ka zo in fitar da kai to shi ko ba halatta ya kara wani abu in har ya kara to zai kawo maka karin zai dawo maka da karin da yayi akan wannan abu in ba da izinin ka bane kace miliyan 1 je samu aka saya miliyan 1,200 to zai dauko miliyan 1,200 ya kawo maka sai dai in kai ka amince masa ya rike 1,200 to lokacin ne ta zama tashi halal malak saboda ka kayan ka ne yayin da suka zo suka ce mu ka ba mu shi a kaza mu kuma muna ga zamu je mu sai da shi a kaza in ka yarda kayan ka ne in kai ka yarda zaka ba su a haka shikenan babu laifi a cikin wannan kayan ka ne sai miliyan 1 ne amma kai za suka ce mu ka ba mu shi amma mu za mu sai da shi miliyan 1,200 ko da 300,000 saboda ka kai ba ruwanka kai dai miliyan 1 ka za mu ka maka ka ce na yarda bisa yardarka da amincewar ka shikenan saboda ka ba magana ko ai maka tilas ko su zare maka ido ko kayan ka ne kana iya cewa ka yarda ya zama halal kana cewa ban yarda ba shikenan bai zama halal a gare su ba
to sai wannan yake cewa mallan ya kasance yana yin azumi na Litinin da Alhamis duk sati to sai daga baya koma kuma yana yin azumin Annabi Daud to tambayar sai yake cewa shin zai iya ya rika hada ranaku biyu yayi dan samun fallar azumin sunnar azumtar Litinin da Alhamis din duk da wancan da yake yi yace domin yace idan yayi yau ya sha gobe wani satin yakan kasance bai azumci Litinin ba wani satin kuma bai azumci Alhamis ba shine yake cewa idan ya Litinin ya sha talata yayi Laraba to amaimakon ya sha Alhamis zai iya yin Alhamis din ya kuma sha Juma'a
abin da ya kamata masu azumin nafila su fahimta shi siyamu Daud shine afdalus siyam bayan Ramadan shine azumin da yafi kowanne falala bayan Ramadan ma'ana idan kana siyamu Daud to kana wani azumin da yafi kowanne kuma falala yafi na Alhamis da Litinin yafi na Ayyamul Bayt ya fi na 6 Shawwal ya duk wani azumi da kake ji ana fada falalarsa ba na farilla ba to azumi siyamu Daud ya fi shi falala wannan nassi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu Daud siyamu Nabiyillahi Daud yasumu yawman wa yaftiru yawman to yayin da ka zo ranar Asabar amfuwar ranar Alhamis sai ta zanto rana ce da zaka sha azumi a bisa zubin siyamu Daud mana kai Laraba kaga Alhamis zaka sha to kana yin azumi a ran Alhamis ka fita daga siyamu Daud ka fita daga wanda shine al-afdal ka fita daga wanda shi yafi lada kai wanda shi kuma shine kasa da shi a lada kaga ai ba cinya ba kafar baya kai yanzu kana son ka samu wanda yafi lada ne sai ka zo wanda ya fi ladan sai ka bar shi sai ka kama wanda bai kai shi lada ba. Mutumin da yake siyamu Dawud shine ana son ya rika tsallake kwana ɗaya ɗaya, da zarar ya zanto bai yi wannan tsallake tsallaken kwana ɗaya ɗayan ba ya karya tsarin siyamu Dawud din. Saboda haka ladan da zai samu ƙasa yake da ladan da za shan azumin yayi gobe ya azumi. Saboda shi haka annabi sifanta siyamu Dawud ya sumu yawman wa yufduru yawman, ya sumu yawman wa yufduru yawman. To ka kazo kai ya sumu yawman maimakon kai wa yufduru yawman kai siyamu Dawud din, sai kuma kada ka ce ka kuma ya sumu yawman wa yusumu yawman, ka tashi daga siyamu Dawud dan ka samu ladan azumin Alhamis. Shi ko azumin Alhamis bai kai na siyamu Dawud din ba. Saboda haka in har kana siyamu Dawud to ai ka riga ka shiga wani fage wanda duk wani wanda yake wani azumi to yana bayan ka matukar dai ba yafi ka ikhlasi a cikin abin da yake yi.
Tuma da laisakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci, sai dai kuma za ku yi aiko mana da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.